يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yau Litinin, ɗaya ga Rabi'ul Awwal ko biyu, hijira na da shekara 1431, daidai da 15 ga watan biyu shekara ta 2010. Za mu karanta hadisi na biyar insha Allah na littafin Al-Arba'un an-Nawawiyya عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها عن كربو حديث دقاء أور ما سو إيماني يتشي أور عبد الله عائشة ما ترى النبي محمد. عائشة تنجتم ما تم ظن الله صلى الله عليه وسلم سيسا أتكرات أم المؤمنين أور ما سو إيماني كما tana da kunya Ummu Abdullah duk da shike bata taba haihuwa ba, amma Abdullah din dan yatta ne Asma'u bintu Abi Bakr da ita da Asma'u dukkan su ƴaƴan Sayyidina Abu Bakr, amma uwayen su daban-daban. Ita Aisha bata taba haihuwa ba, amma yatta Asma'u bintu Abi Bakr ɗanta na fari shi ne Abdullahi bin Zubair, a hannun Aisha ya girma a gidan Annabi Muhammad. Don haka yasa ake mata alkunya da wannan yaron na yatta Asma'u, sai ake mata Ummu Abdullah. A ka'ida ta Musulunci alkunya ba laifi ba ne ka yi, ko da baka taɓa haihuwa ba, baban wane alhali ma baka taɓa aure ba. Aisha bata taɓa haihuwa ba, amma ana kiranta Ummu Abdullah. A ka'idar Larabci babu laifi don an yi haka. Bayaninsa yana cikin Mawsu'atul Fatawa Mu'asira, mujallal na hudu shafi na 174. Qalat Aisha ta ce, qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah ya ce, man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun. Wanda ya kirkiro wani abu cikin al'amarinmu ɗin nan wanda babu shi a ciki, ya kirkiro wani abu a cikin al'amarinmu wanda babu shi, da can babu abin sai ya kirkiro shi, fa huwa raddun, to za a mayar masa. Ija Annabi Muhammad. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Al-Imam al-Bukhari ya rawaito hadisin da kuma al-Imam Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim, wata riwaya ta al-Imam Muslim, Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce, man amila amalan, wanda ya aikata wani aiki, laysa alaihi amruna, babu umarninmu a kan aikin, fa huwa raddun, shi wannan aikin abin mayarwa ne gare shi. Bil haqiqa wannan hadisi na biyar wata ka'ida ce mai girma min qawa'idid din al-Islam, daga cikin ka'idodin addinin Musulunci. Ka'ida ne mai girman gaske cikin ka'idojin addinin Musulunci, domin waɗannan hadisai guda biyu a dalilinsu aka tsara wata doka ta musamman domin kariya ga shari'ar Musulunci. In ka duba Fathul Bari littafin Ibn Hajar mujallal na biyar shafi na 302, ya yi magana a kan wannan hadisin na Aisha matar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ibn Hajar ya ce, wa hadha al-hadith man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun, wannan hadisin na Aisha da Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sa yake cewa wanda ya kirkiro wani abu cikin al'amarin mudunnan wanda babu shi a ciki da fa huwa raddun za a mayar masa. Ibn Hajar yake ma'dudun min usulil Islam, ana daukan wannan hadisin daga cikin wato jigajigan musulunci, rukunai da aka gina musulunci akai, wa ka'ida min qawa'idi, kamar a kansa ne aka yi wa musulunci foundation. Za mu yi magana takaitacciya insha Allah akan ma'anar wannan hadisin na Aisha, sannan wani mako mu yi magana akan mushkiloli da ke cikin wannan hadisin. Babu shakka in muka ɗauki bayani akan hadisin kadai, na tabbata za mu ɗauki fiye da wata muna yi. Domin kamar yadda Ibn Hajar yake faɗa, Ibn Hajar sananne ne cikin malaman hadisi, yake cewa wannan hadisin wata ƙa'ida ce kamar a kanta Allah maɗaukaki ya shirya foundation ɗin musulunci. Kaga kenan magana ta ba kaɗan ba ce. Me Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya kirkiro, man ahdasa, riwaya ta biyu ko yace man amila amala, abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi kai tsaye shine wanda yayi bid'a. Duk da shike cikin waɗannan hadisai guda biyu din babu lafazin bid'a. Man ahdasa fi amrina hadha ma laysa min, wanda ya kirkiro wani abu cikin al'amarin mu dinnan wanda dama babu shi a ciki, fa huwa raddun za a mayar masa. Kaga Annabi bai ce wanda yayi bid'a ba. A riwaya ta biyu yace man amila amalan laysa alayhi amruna, wanda ya aikata wani aiki babu umarnin mu akan wannan aikin, fa huwa raddun. Amma abinda manzon Allah yake nufi shine bid'a. Kuma waɗannan hadisai guda biyu da muka karanta, al-hadisani min usulil ahadisi fi abwabil bid'a, idan ana maganar bid'a, in dai a karantarwa musulunci ne, to waɗannan hadisai guda biyu su ne gimshiƙan bayani da duk wani malami zai yi akan bid'a. Dalilin haka yasa al-Imam an-Nawawi ya sa su a littafin, da ya tashi sa su a littafin al-Arba'un an-Nawawiyya, sai ya sa su a farkon littafi. Ka ji an yi magana akan matsala ta niyya, aka zo aka yi maka magana akan rukunin musulunci. Bayan an gama magana akan rukunin musulunci, sai aka ce ma to fa ga ka'ida, kafin ma ka fara aiki, kafin ka fara aiki da wata wato ka'ida ta musulunci, ga wani sharadi da za a baka. Man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun, ka fara sani kafin ma a shiga cikin littafin. Su ne ginshiƙin bayani akan bid'a. Babu wani malami wanda zai yi magana akan bid'a ba tare da ya dogara da waɗannan hadisan na Aisha ba. Allah shi ƙara mata yarda. Da waɗannan hadisai ake ta'arifin bid'a, da wannan hadisi da ɗaya riwayan ake wato ciro dokokin bid'a. A ƙarƙashin hadisan aka samu ma'anar bid'a, kuma a ƙarƙashin su aka ciro mu bid'a ƙa'idojinta. Don haka yasa da zarar an ce maka wannan abin bid'a ne, ka guje shi kawai. Saboda ka'idojin bid'a ba malamai ne a iya tunaninsu da irin fahimtarsu suka tsara shi ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya tsara ka'idar bid'a. Ta ya za mu gane? Sai ka ɗauko wasu hadisai guda biyu kuma, waɗanda su ne cikon hadisai da ke magana akan bid'a, hadisai guda huɗu ne. Wannan riwaya ta farko, man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Sannan man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun. Hadisi na uku shine hadisin al-Irbab bin Sariya, wanda yana cikin arba'un an-Nawawiyya, yana tafe. Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masa habbai wa'azi, mai kada zukata, mai kada hankali. Sannan Annabi ke musu gargadi, yana ce musu wa iyyakum wa muhdathatul umuri, ina gargadin ku game da kirkirarrun al'amura. To a wannan hadisi sai Annabi ya fassara abin da yake nufi da man ahdasa, sai ya ce fa inna kullu muhdathatin bid'a. Kaga shi da kansa ya fassara abin da yake nufi, man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Menene al-ihdas? Me ake nufi da wanda ya kirkiro? Hadisin al-Irbab bin Sariya, wanda ke cikin Sunan Abi Dawud, hadisi na 4607, yana Sunan Tirmidhi, yana Sunan Ibn Majah,
Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa inna kullu muhdathatin, domin duk wani abun da aka kirkiro shi bid'atun to bid'a ne, wa kullu bid'atin dalala, kuma kowace bid'a bata ce. Kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan riwaya ya fassara abin da yake nufi da kirkira, wanda ya kirkiro wani abu cikin al'amarin mu, ana nufin me? Wanda yayi bid'a. Sannan hadisi na hudu shine hadisin Jabir bin Abdullah, shi ma sahabin Annabi Muhammad ne, riwayar sa tana cikin Sahih Muslim, hadisi na 867. Waɗannan hadisai guda hudu su ne hadisai da suka yi magana akan mas'ala ta bid'a a karantarwar Annabi Muhammad. Jabir ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yawaita yin khutuba, kuma in ya tashi khutuban nan yakan yawaita kawo wannan kalma, amma ba'du fa inna khayral hadisi kitabullah wa khayral hadi hadiyu muhammadin, amma ba'du fa inna khayral hadisi kitabullah wa khayral hadi hadiyu muhammadin wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu bid'atin dalala. Yace fa inna kullu muhdathatin bid'a, yace wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fillah. Riwaya ta Jabir bin Abdullah al-Ansari, in ka dauki hadisan sahabban nan guda uku, Aisha riwaya ta guda biyu, su ne hadisai da suka fi bayani akan ka'idoji da ta'arifi na bid'a. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun. Ga hadisin al-Irbad bin Sariya, iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala. Sannan hadisin Jabir bin Abdullah al-Ansari wanda yake cikin Sahih Muslim, hadisi na 867, yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam in ya tashi jawabi yana gabatar da wannan magana, amma ba'du bayan haka ya ku musulmai fa inna khayral hadisi kitabullah wa khayral huda huda muhammadin wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar. Duk sa'ilin da Annabi Muhammad zai yi magana da sahabbansa sai ya faɗi wannan magana ya ji Jabir, Allah shi ƙara masa yarda. Idan kana da hankali ka san magana tana da girma. Duk sa'ilin da Annabi zai gabatar da jawabi idan ya tashi gaban sahabbai zai kawo wannan maganan yadda sahabbansa suka bada labari. الامام مسلم يروي تو حديثن ده الامام النسائي kuma abin da ke gwada muku muhimmancin hudubar nan domin yawan maimaitawa da Annabi ke yi shi kansa darasi ne ga sahabbai. Duk sa'ilin da ya tashi magana sai ya faɗi wannan magana, in ya tashi jawabi ga mutane sai ya kawo wannan magana, yana musu wa'azi ne su riki abin da ke cikin wannan magana. Kaga yana gwada maka hadarin bid'a, muhimmancin khutbatul hajja, kasancewar maganganun da Annabi ke yawaita yi darasi ne ga sahabbai, kuma darasin da ake ba su shine akan hadarin bid'a. Akwai riwaya ta al-Imam Muslim hadisi na 868 da kuma Ibn Majah hadisi na 1893, hadisin Abdullah ibn Abbas inda ya bada labarin wani sahabi da ake kiransa Bimadu bin Sa'laba, Bimadu bin Sa'laba ya yi yaranta tare da Annabi Muhammad, abokinsa ne lokacin suna ƙanana. Bimadu bin Sa'laba, amma bayan sun girma shi Bimadu ya bar Makka ya tafi wata ƙasa can. To ranar sai ya taho Makka, inji Abdullah bin Abbas, anna Bimadan qadima Makka wa kana min azdi shanu'a, yana daga yankin azbi shanu'a, sai gashi ya taho Makka. Wa kana yarqa min hadhihi ar-rih, Allah ya bashi ilimi na yin tofi, wanda in yayi tofin nan yakan warkar da mahaukata ko ya raba mutum da aljani idan akwai shi a cikinsa, inji Abdullah bin Abbas. Wannan tun a zamanin jahiliya ya koyo wata addu'a abinda ake ce ma ar-ruqa. Larabawa suna da arruka, suna da addu'o'i da suka yi, kamar yadda ka sani akwai tsafe-tsafe dama tun kafin zuwan Annabi Muhammad. To shi abin da ya koyo kenan, kuma ilimi ne wanda ba ka raba shi da bokanci saboda mu'amala suke yi da aljanu ya dade rabonsa da maka kuma gashi ya san annabi muhammad sun suna yara abokin shi ne da ya shigo maka fa sami'a sufaha mimma min ahli makka yaquluna inna muhammadan majnunun da ya shigo maka sai ya ji abdullahi ibn abbas yace wasu wawaye suna hirar annabi muhammad suna cewa ai mahaukaci ne a farkon musulunci kenan lokacin da annabi ya fara wa'azi babu irin bakar kalma da ba a jingina ta ga manzon Allah ba a kira shi mahaukaci a kira shi matsafi yaji suna faɗin haka fa kawai sai yace a'a muhammadin da na sani shine yake da tabin hankali aka ce shi dai sai yace law anni ra'aytu hadha ar-rajula ina ma in ga wannan mutumin la'alla Allah yashfihi ala yadayhi ni ai abin da na kware kenan babu mamaki Allah ya warkar da shi in nayi masa tobi wai shi ya faɗi wannan magana ne saboda tsananin soyayya sa ga manzon Allah zai taimaka mar tunda dai ya dawo gari ya ji cewa ɗaya daga cikin abokansa ya samu tabin hankali shi ko gashi basirar da Allah ya ba shi kenan kala Abdullahi ibn Abbas yace falaki yahu sai suka hadu kala sai yace masa ya Muhammad inni arqi min hadhihi ar-ri bayan rabuwa ta da kai na samu wani ilimi na musamman wanda da wannan ilimi ina raba mutum da aljanni wa inna Allah yashfi ala yadi man sha kuma Allah yakan warkar da wanda ya ga dama a hannuna haka yake Allah yakan warkar da wanda Allah ya ga dama a dalilina fa hallaka ko kana da bukatar Muhammad kaga dabara yace maka kai mahaukaci bane yadda naji jama'a suna faɗa fa qala rasulullah sai annabi muhammad yace innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du sai ce dakata me kace a'id alayya kalimatika ha'ula'i kai sake wannan magana daga farko inji daga sai ce innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد النبي ساكي مغنه يتي عيد علي كلماتك هؤلاء فالله كساكي ميمتا صوتي انجي فاعادهن عليه رسول الله ثلاث مرات sau uku annabi yana maimaita su gare shi wannan yana gwada maka cewa tun farkon musulunci annabi ke gargadin mutane hadarin bid'a tun ba a ma dawo madina ba tun ana makka lokacin da ita shari'ar ma ba a saukar da ita da yawanta ba shari'ar ba ta da yawa a zaman annabi a garin makka lokacin da manzon Allah yake makka shari'o'i da aka saukar dokokin Allah ga musulmi ba su da yawa muhimmin abinda ake so a samu wajen musulmi shine aqida tauhidi amma tun a wannan lokacin manzon Allah yake gargadin mutane game da hadarin bid'a wannan ita ce hudu bassa hadisin yana sahihu muslim hadisi na 868 da ibnu majah hadisi na 1868 lokacin da manzon Allah ya faɗa kafin annabi ya ci gaba da maganarsa domin gabatarwa yayi muqaddima ce ya tallata da wato ya tallata damuwarsa ga manzon Allah yake cewa ya muhammad Allah ya bani wani ilimi yanda ina iya raba mutum da aljani ina iya raba mutum da hauka fa hallaka ko kana da bukata shine annabi ya gabatarwa zai bashi amsa to kafin ma annabi ya bashi amsa sai yace masa ya muhammad laqad sami'tu qaulal kahla wallahi na zagaye duniya ragona da kai tun muna yara duk inda boka ya kai ga kwarewa na hadu da shi naji maganganun bokaye iri-iri wa qaulus sahara naji maganganun matsafa daban-daban wa qaulus shu'ara naji maganganun mawaka fa ma sami'tu misla kalimatika ha'ula'i ban taba jin irin waɗannan kalmomin da suka fito daga bakinka ba wallahi ban taba ji ba wala qad balagna na'usal bahar wallahi waɗannan kalmomi sun isa zurfin kogi a riwaya ta al-Imam Muslim abinda ya faɗa na'usa shine malamai suke gwada kuskuren wannan lafazi. Asalin kalmar ya kamata ta zama qamusal bahari, kamar yadda ya taho a wasu ruwayoyi din. In aka ce qamusal bahari ana nufin wasatan bahari. Na wato waɗannan kalmomi da ka faɗa ya kai Muhammad sun isa ƙarƙashin kogi, wato sun yi zurfi a zuciyana har sun isa ƙarshenta. Bakala sai ya ce mata, dama ka san ita huduba ɗin, gabatar wanda annabi ya yi ita kanta tana bayyana matsayinsa. Domin annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya fara yi shi ne inna alhamdulillah, godiya ga Allah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu, man yahdihi Allahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله شي ني محمد دين اما yake fada haka na shaida cewa Muhammad bawon Allah ne, manzon Allah ne, annabi da kansa yake fada haka. Don haka sakon ya riga ya isa zuciyar Bimad bin Salama, sai yace masa, hati ya daka ubayuka alal islam, ba ni hannayenka maka mubayi'a akan musulunci, me ko hannayenka? Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace masa, wa ala qaumika, ba kai kadai ba har mutanenka ta yadda garin da kake zaune su ma ka musu mubayi'a akan musulunci, saboda yadda Allah ya tsura ya siffanta Annabi Muhammad. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anitum harisun alaykum, annabi yana da tsananin kwaɗayin rahamar Allah ga bayin Allah. Saboda haka in ka zo musulunta sai yace, to ba kai kadai ba har da iyalanka ba. Bai yadda ya baka musulunci kai kadai, me ko hannayenka maka mubayi'a akan musulunci? Manzo Allah yace, wa ala qaumika, hadda ƴan uwanka. Kada sai yace, wa ala qaumi, hadda jama'ata. Nan take ya musulunta, ya bar gari ya koma kasansu. Sai ta fice ya kama da'awa yana ta kiran mutane zuwa ga addinin musulunci. Ana nan har dai manzon Allah ya hijira ya koma Madina. Abdullah ibn Abbas ya bada labari cikin wannan hadisi, yake cewa فبعث رسول الله سرية وترى لا النبي يا سورة مياكا فمروا بقومه سنغو وچه وا سسكو وچه تكو يندهيك فقال صاحب سرية سيشيشو غبان وانن توقر مياكا دا النبي يا سورة ياكي يكي تنبيا سوجوجو فهل أصبت من هؤلاء شيئا بايا أموچه غرنسو سيداكتا يكي تنبيا سورة صحبان النبي محمد shin wani cikinku ya yi wa mutanen garin nan ta'adi kafin mu wuce? Saboda an ta za a tafi yaƙi, lokacin da za a tafi yaƙi ana wucewa sai ka samu kafiri a hanya, wanda shi ake ce maribar kafa, ko? To abin da ya faru kenan, za su tafi yaƙi gashi sun wuce ƙauyen su. Shi ne nan da nan ya dakata ya ce musu, cikinku akwai wanda ya samu wani abu cikin mutan garin nan? Sai wani ya ce, na'am, asabtu minhum mithara, na samu buta a gefen garin na dauke, ina ganin ganima ne tunda arna ne. A'a, ruduha to ku kame da butan nan, ya mai da butan garin. Fa inna ha'ula'i qaumu bimad, wannan kauyen mutanen Bimad bin Sa'laba ne wanda yayi wa annabi Muhammad mubayi'a tun ana garin Makka. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi da jama'ansa ya amince da haka. Wannan labarin yana cikin Usdul Gaba, Usdul Gaba mujallal na biyu shafi na 450. Labarin yana da tsawo, za ka gani a ciki. Kaga abin da ya amfani Bimad har Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi shari'a nan take, shi ne siffa ta gaskiya. Mutum ne wanda ke da gaskiya, in ka saurari labarin nan da kyau kana samun alama ta gaskiyarsa, ta irin yadda tsarin tafiyarsa take. Lokacin da ya taho ya ji mutanen gari suna ta gulma, suna maganganu akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ai mahaukaci ne da sauransu, shi bai ɗauki wannan magana ya tafi ya yaɗa ba. Nan take ya tashi ya tunkari annabi ɗin, kuma a wannan lokacin ma bai musulunta ba. Kaga yana gwada maka alama cewa mutum ne mai gaskiya, da yadda Allah yake faɗa a cikin Alƙur'ani, istalqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa bihi ma laysa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Magana ta zo, ku ɗauke ta, ku dinga yayata ta, kuna ganin abu ne mai sauki, alhali gulma abu ne mai girma a wajen Allah, inji Allah tabaraka wa ta'ala. Don haka wannan siffa ta gaskiya a dalilinta Allah tabaraka wa ta'ala ya shirye Bimad bin Sa'laba. Wannan yana dacewa da maganar annabi Muhammad idan manzon Allah yake cewa duk mutumin da ke kokarin gaskiya Allah madaukakin sarki zai shirye da shi ba wai musulmi kadai ba ko da kafiri inna sidqa yahdi ila albirri wa inna albirra yahdi ila aljanna wa inna alkadhiba yahdi ila alfujur wa inna alfujura yahdi ila an-nar in dai mutum ya riki gaskiya to wannan gaskiya zata kai shi gidan zata kai shi ga zama mutumin kwarai inna sidqa yahdi ila albirr wanda duk ya riki gaskiya to wannan gaskiya zata kai shi ga riko wato ga samun shari'ar Allah babu mutumin da zai dauki wannan siffa ta gaskiya musulmi ko kafiri face ya samu kikkiawan karshe in dai kafiri zai yi gaskiya tsakaninsa da Allah to wallahi da wuya ya mutu da kafirci Allah zai juya zuciyarsa ya maida ita zuciyar musulmi saboda wannan magana ta manzon Allah inna sidqa yahdi ila albirri wa inna albirra yahdi ila aljanna kuma koda musulmi ne ya riki ƙarya a rayuwarsa da ƙarya da yaudara bi sifatin zalima yabu'u biha sahibaha fil ajili wal ajili ila an-nar matukar mutum yayi riko da ƙarya da yaudara da cin amana da al-gush a mu'amalarsa baya yin gaskiya wannan mutumin da wuya ya gama lafiya saboda maganar Annabi Muhammad duk mutumin da ya riko da ƙarya to ƙarshensa baya kyau shi yasa Allah ya kira ga masu imani ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin falau sadaqullaha lakana khayran lakum sannan ka dubi yadda yayi magana da Annabi Muhammad lokacin da yazo ya same shi yace masa ya Muhammad inni arqi min hadhihi ar-rih wa inna Allaha yashfi ala yaday man sha'a ni ina da ilimi na yin tofi in karanta wasu addu'o'i ga mara lafiya kuma Allah ya warkar da shi ko kana da bukata ka duba yadda lafazinsa ya fito yadda yake nuna ladabi ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam duk da shike a wannan lokacin bai musulunta ba sannan kuma karshen magana yake fa inna Allaha yashfi ala yaday man sha'a yana kafiri yake cewa Allah yana warkar da wanda ya ga dama a dalilin addu'a yana fa kafiri ya faɗi wannan magana kaga kenan zurfin zuciyarsa akwai alamar shari'ar Allah da dama ta Larabawa jikoki ne na Annabi Ibrahim alaihi salam kuma kar ku manta Annabi Ibrahim ke cewa wa idza maridtu fa huwa yashfi idan na yi rashin lafiya Allah shike bani sauki shi yake warkar da ni don haka Larabawa suna sanin da al'amarin Allah madaukaki wanda karantarwa yana tare da su Allah ki samu gadi duk kana son ka samu bayani game da albarkan da ke cikin hudubar nan da manzon Allah ke yi masa habbai duk sa'ilin da ya tashi jawabi sai ya kawo al-khutbatul haja aduba majmu'u fatawa mujallad na 18 shafi na 285 maganganu da Sheikhul Islam yayi masu tsawo akan albarkan muqaddima din nan da yake yi a koda yaushe innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi har zuwa karshen ta wannan muqaddimar ilimin da ke cikin ta yana da yawan gaske shi yasa yana gama muqaddimar sai Bimadu bin Salaba yake dakata bai ma yi bayanin sa ba gabatarwa aka yi tun Annabi bai yi bayanin abinda yake so ya gaya ma Bimadu ba yace ka dakata na yi yawon duniya na ji maganganun mutanen banza iri-iri magana ka ba irin tasu bace ba na hannunka na zan musulmi wanda ke da hankali idan ya la'akari da muqaddima ta manzon Allah wallahi ya sani akwai ilimi mai yawa a cikin ta Sheikhul Islam yayi maganganu masu yawa akan wannan muqaddima majmu'u fatawa mujallad na 18 shafi na 285 zuwa gaba haka ma Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yayi maganganu akan ita wannan muqaddima a sharha da yayi ma Sunan Abi Dawud mujallad na 6 shafi na 106 da kuma Izafatul Lahafat a mujallad na farko shafi na 74 mu dawo karatunmu muna magana akan hadisin Aisha Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd wanda duk ya kirkiro wani abu cikin al'amarin mu din nan wanda babu shi a cikin sa tuntuni to wannan abin ana mayar masa abin sa da kuma ɗaya riwaya ta al-Imam Muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd wanda ya aikata wani aiki babu umurnin mu akan wannan aikin to ana mayar masa abin sa duba al-i'tisab littafin al-imam shatibi babu malamin da yayi magana akan bid'a fillatilla irin al-imam shatibi Allah ya ji kansa al-imam shatibi a cikin al-i'tisab littafin sa mujallal nabi shafi na 37 yace fadallal hadisani kaga hadisai guda biyu din nan da man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun da kuma man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun fadallal hadisani ala anna kull muhdathin fi ad-din fa huwa bid'ah da farko hadisin yana nuna mana cewa duk abin da aka kirkiro shi cikin addinin musulunci to bid'ah ne sannan hadisin yana nuna mana wa kullu bid'atin dalala kowace bid'a bata ce marduda inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin al-irbad bin sariya fa inna kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala duk wani abin da aka kirkiro shi a cikin musulunci bid'a ne sannan kowace bid'a bata ce wa ya faɗi wannan maganar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da kansa قال الإمام الشافعي ومعنى ذلك أبدا أن النبي يكفي إن البدع في العبادة والاعتقاد اعتقادات محرمة بدع إن تشبهك عبادة بدع إذا تشبهك أيك على عقيدة وحرام شيء أبدا من قال الله يكفي ثم أنت ذا أمير ما كأبدا إذا كاشكت وأنا أبتك الأمر المسلمين شيء وأنت ذا ما كان باب شيء ذا أمير ما إن جم قال الله kar ka manta fa annabi shi yazo da sakon nan daga wajen Allah musuluncin nan baki daya sa yadda kaga ana yi haka nan manzon Allah ya karbo sakon to wanda yazo da sakon yake cewa wanda duk ya kirkiro wani abu cikin wannan sakon da nazo da shi za a mayar masa me ake nuna maka bid'a cikin al'amarin addini ma ya shafi ibada ko aqida haramu wanda shine abinda hadisin manzon Allah yake nunawa haka ne ibnu hajjab ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم قرقشن وان حديث نابير يكي مثل شرحة يكي وهذا الحديث أصل عظيم وان حديث وتولي فانديشن لنا مسلم في مجرمة من أصول الإسلام كما أن حديث الأعمال بالنيات وتو حديثي قداديوني أكي أنفاني لسو وانت حديثي نفرقو إنما الأعمال بالنيات wata riwaya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-a'malu binniyati ayyuka sun ta'allaka ne da niyoyi da aka kulla musu wancan hadisin da yake magana akan niyya mizanul a'mal fi batiniha shine sikelin auna ayyuka da kai a zuciya idan kai wani aiki akwai sikeli guda biyu da ake auna aikin kafin a karba inji ibnu rajab yace na farko shine niyyar kaga wancan hadisi na farko yana aiki yana nuna maka mizani na aikin ka wanda ke auna zuciyarka fil batin wa huwa mizanu lil a'mal fi zahiriha misali kai sallah ita wannan sallah da kai tana da ma'auni guda biyu bisa dogaro da hadisan annabi muhammad mizani na farko sikeli na farko shine al a'mal bin niyyat kai sallah ka gama kai kyau zuciyarka za a dauki aikin nan a dora akan sikeli wani niyya ta kulla lokacin da kai sallah yaya zuciyarka take idan zuciyarka akwai al-ikhlas sai a ce ku rubuta masa wannan aiki kaga a boye al-a'mal bin niyyat shine mizanin ayyuka sannan a bayyane sai a dubi aikin naka a auna shi da hadisin Aisha man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd wanda ya aikata wani aikin da babu umurnin mu akan sa za a mayar masa sai aka samu sallan nan da kai ta akwai abubuwan da ka shigo da su wanda cikin su babu umurnin annabi muhammad to kaga ba a karban sallan sai a ce rike abin ka saboda dama cin annabi ya riga ya faɗa man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd to haka hadisin aslun azimin min usul al-islam wani condition ne wato mai ƙarfi wanda aka gina musulunci a kansa bayyowa ka aikata wani aiki na zahiri aikin mai kyau ne ba tare da an auna wannan aikin da wannan hadisin na Aisha ba shin aikin nan ka yi shi daidai karantarwar annabi Muhammad ko kuwa a'a idan aikin nan ya saba karantarwar manzon Allah to annabi yana gaya maka da kansa Allah zai mayar maka abinka ba zai karba ba shine Ibn Rajab yake wa kullu man ahdatha fi din ma lam ya'zan bihi Allah wa rasuluhu fa laysa min ad-din fi shay'in, duk wanda ya kirkiro wani abu ya shiga cikin addini abinda Allah bai yi izini a yi shi ba, annabi bai yi izini a yi shi ba, wannan abin ba a cewa addini ne ko me kansa. Allah ya samu gani. Ka dubi hadisin da kyau. A cikin su an samu kaidi guda uku. Waye sanya wannan kaidi? Shi kansa Annabi Muhammad. Don haka ita bid'a tana da kaidi guda uku, wasu kaidoji guda uku da suka kulle ta. Ba a ce ma wani aiki bid'a illa bi tawfir hadisi. Sai waɗannan abubuwa uku da suka zo a cikin hadisan nan sun cika. Idan ba su cika ba, wannan abin ba bid'a bane. Waye shirya waɗannan kaidojin? Babu wani malami. Annabi da kansa cikin wannan magana ya faɗa. Na farko, al-ihdath, kirkirowa. Me ake nufi da kirkirowa? Al-ityanu bil amri al-jadid, an zo da sabon abu wanda dama can babu shi. Haka ne ko? Shi yasa Annabi ya amfani da kalmar man ahdasa, wanda ya kirkiro. Ashe kenan aikin da mutum zai yi a ce masa bid'a, wannan aikin dama can babu shi. Kirkiro shi aka yi, bi ma'ana sabon abu ne. Kenan bid'a ba ta zama wato wani aiki a cikin musulunci, face aikin da ya shigo wa addini daga baya, ba aikin da dama can addini ya zo da shi ba. Allah ya samu gani. Annabi dai ya faɗa man ahdasa fi amrina, sannan ya ce wa kullu muhdathatin bid'a, duk abinda aka kirkiro bid'a ne. Ashe kenan al-ihdath shine kaidi na farko da ake gane bid'a, sabon abu ya shigo cikin addini. Kana ake gane siffar bid'a. Sannan ka'idoji guda biyu, kaidi biyu da Annabi ya musu. Ka shigo da sabon abu, ba a cewa ka yi bid'a sai ka danganta wannan abin da addini. In baka danganta shi da addini ba, ba za a ce ka yi bid'a ba. Me yasa aka faɗi haka? Saboda Annabi ya ce fi amrina haza, cikin al'amarinmu ɗin nan. Kaga Annabi ya killace wanda ya kirkiro wani abu. Ba ce kayi laifi ba a wani guri na amfiye kaka aji a ganka, amma cikin al'amarin mu dinnan. Kaga Annabi ya gama magana. Ashe in ka kirkiro wani abu sai ka aje a gefe, wannan naka ne. Amma lokacin da ka shigo da shi musulunci sai a ce to kayi bid'a. Amma in bai shigo musulunci ba, ba a cewa kayi bid'a. Me yasa Annabi ya ce amrina? Saboda al'amarin addinin, bi ma'ana shari'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Kenan addini yana da faɗi. Ya zamanto mutum ya kawo wani abu, an dubi ajin cikin ayoyin Alkur'ani babu, cikin hadisan manzon Allah babu, a fahimtar malaman sunna kaf babu, to kaga abin ya taho ya shigo al'amarinmu, inji manzon Allah. Fi amrina, cikin al'amarinmu, duk faɗinsa aka rasa hujja ma wannan abin, fa huwa raddu, sai a bar maka abinka. Wannan abu ba wani malami yake faɗa ba, Annabi ne da kansa ya faɗa. Man ahdasa, ka'idar farko shine al-hudud, bi ma'ana al-ihdath. Wa ma'ana al-ihdath huwa al-ityanu bil amri al-jadid al-muhtara, an kirkiro wani abu ya zama sabo aka shigo da shi, wanda shi ake ce ma bid'a, a lafazin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya amfani da shi. Sannan na uku, Allah yusalla da hadha al-ihdath illa ila asli shar'iyyin, ya zamanto wannan abin da aka kirkiro aka jingina shi ga musulunci bai samu wata hujja na addini ba, komai kankantanta, wannan shi ake ce ma bid'a. Yasa Annabi ya ce laysa minhu, babu shi, babu wannan abin da aka kirkiro, ba shi da alaka da musulunci kwata kwata. Amma in aka samu abin yana da wata hujja a cikin musulunci, ba a ce mar bid'a. Allah ya samu gadi. Waɗannan ka'idoji guda uku gaba ɗayansu sun taho a cikin hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Don haka sahabban Annabi Muhammad sun samu kyakkyawar fahimta game da abin da ake ce ma bid'a. Bid'a ita ce abin da aka kirkiro aka shigo da shi cikin addini. Sannan na biyu, bayan an kirkiro an shigo da shi addini. Na uku, ba shi da wani majingini, ba shi da wata madogara, ba shi da wata hujja wadda za a ce wannan aikin da aka shigo da shi din yana da alaka da addinin musulunci a dalilin wannan hujja. Saboda haka yasa malamai suke cewa al-masalihul mursala, baya cikin bid'a. Me ake cewa al-masalihul mursala shine abinda maslaha ta hukunta yinsa. Maslaha ita ta hukunta yinsa, ba a ce mar bid'a. Saboda la'akari da kalmar Annabi Muhammad laysa min, babu shi a cikin musulunci, bi ma'ana ba shi da wani wata madogara a addini, wannan abu shi ake cewa bid'a. Amma aka samu wani abu an kirkiro shi yana da madogara a addini, wannan shi ake cewa al-masalihul mursala, maslaha ita ta hukunta a shigo da wannan abin. Kamar yadda sahabban Annabi Muhammad suka hadu suka ce lokaci yayi da zamu rubuta al-Qur'ani, fahimta su ta zo daidai, aka rubuta al-Qur'ani wuri guda, wanda ko lokacin Annabi Muhammad yana da rai ba a yi hakan ba. Wannan ba ka ce ma abin da sahabbai suka yi bid'a, saboda yana da majingini na shari'a, ba wai haka nan kawai aka shirya shi aka yi ba. Wani insha Allah za mu yi bayani nan gaba. Sannan na biyu, kamar misali da salatu tarawih, sallar tahajjud, yanda aka fara yin sa zamanin Sayyidina Umar. Waɗannan abubuwa guda biyu malamai sun ce istanada ilayhima as-sahaba bi dalilin shar'iyyin khas, akwai dalili na shari'a wanda sahabbai suka dogara da su kafin suka ce ya kamata a rubuta al-Qur'ani wuri guda. Akwai dalilai da sahabbai suka dogara da su kafin Sayyidina Umar ya shar'anta wa mutane yin sallah ta tarawih, don haka ba a ɗaukar sallar tarawih cikin bid'a, saboda la'akari da kalmomin da Annabi Muhammad ya faɗa na siffanta bid'a. Kuma babu wani daga cikinmu wanda ke da kyakkyawar fahimtar lafuzan Annabi Muhammad kamar yadda sahabban manzon Allah suke da shi, wanda ita ce fahimtar malaman sunna. Misali Ibn Rajab a cikin Jami'ul Ulumi wal Hikam yana sharhin wannan hadisi, yayi magana mai tsawo, yake cewa fa kullu man ahdasa shay'an wa nasabahu ila ad-din, wanda ya kirkiro wani aiki ya jingina wannan aiki ga addini, wa lam yakul lahu aslun min ad-din, wannan aiki ya zama ba shi da wani asali da addini, yarji'u ilayhi, wannan aiki zai koma gare shi, fa huwa dalala. Wato ya zama to mutum ya kirkiro wani aiki ya jingina wannan aikin da addini, sannan aka dubi hujjojin wannan aiki aka samu babu wata hujja wadda addini ya dogara a kansu wanda za a jingina wannan aikin da ita, yarji'u ilayhi, hujjar za ta iya koma, wato za ta sa wannan aikin a ce ga hujjarsa a shari'ar musulunci, ya zama babu wannan, ba kuwa dalala to wannan aikin fata ne. Wa dinu minhu bari'un, sannan addinin Annabi Muhammad ya barranta daga wannan aikin. Yana Jami'ul Ulumi wal Hikam bayanin da yayi mujallad nabiyu shafi na 128. Wa qala aidan, sannan yake cewa wal muradu bil bid'a, abinda ake nufi da bid'a, ma uhdisa mimma la asla lahu fi shari'a, shine abinda aka kirkiro wanda ba shi da asali a shari'a. Laysa la asla lahu fi shari'ati yadullu alayhi, babu wani asali a shari'a wanda za a dauko ya zama to hujja na wannan aikin, wannan shi ake cewa bid'a. Fa amma ma kana lahu aslun min ash-shari'i, amma aikin da aka kirkiro ya zama to yana da asali a shari'a.
Abu malamai sun ce istanada ilayhima as-sahaba bi dalilin shar'iyyin khas, akwai dalili na shari'a wanda sahabbai suka dogara da su kafin suka ce ya kamata a rubuta al-Qur'ani wuri guda. Akwai dalilai da sahabbai suka dogara da su kafin Sayyidina Umar ya shar'anta wa mutane yin sallah ta tarawih, don haka ba a ɗaukar sallar tarawih cikin bid'a, saboda la'akari da kalmomin da Annabi Muhammad ya faɗa na siffanta bid'a. Kuma babu wani daga cikinmu wanda ke da kyakkyawar fahimtar lafuzan Annabi Muhammad kamar yadda sahabban manzon Allah suke da shi, wanda ita ce fahimtar malaman sunna. Misali Ibn Rajab a cikin Jami'ul Ulumi wal Hikam yana sharhin wannan hadisi, ya yi magana mai tsawo, yake cewa fa kullu man ahdasa shay'an wa nasabahu ila ad-din, wanda ya kirkiro wani aiki ya jingina wannan aiki ga addini, wa lam yakul lahu aslun min ad-din, wannan aikin ya zama ba shi da wani asali da addini, yarji'u ilayhi, wannan aiki zai koma gare shi, fa huwa dalala. Wato ya zama to mutum ya kirkiro wani aiki ya jingina wannan aikin da addini, sannan aka dubi hujjojin wannan aiki aka samu babu wata hujja wanda addini ya dogara a kansu wanda za a jingina wannan aikin da ita, yarjo ilayhi, hujja za ta iya koma, wato za ta sa wannan aikin a ce ga hujjar sa a shari'ar musulunci ya zama babu wannan fa huwa dalalatu wannan aikin bazali wa dinu min bari'u sannan addini annabi muhammad ya farranta daga wannan aikin yana jami'ul ulumi wa hikam bayanin da yayi mujallal nabiyyu shafi na 128 wa kala aidan sannan yake cewa wal muradu bil bid'a abin da ake nufi da bid'a ma uhdisa mimma la asla lahu fi shari'a shine abin da aka kirkiro wanda ba shi da asali a shari'a laysa la asla lahu fi shari'ati yadullu alayhi babu wani asali a shari'a wanda za a dauko ya zama to hujja na wannan aikin wanda shi ake cewa bid'a fa amma ma kana lahu aslu min ash-shari' amma aikin da aka kirkiro ya zama to yana da asali a shari'a an samu wata hujja na shari'a ya dullu alaihi wanda take nuna ingancin wannan aikin falaysa bid'ata sharan wannan aikin ba a ce mar bid'a wa in kana bid'ata lugatan ko da shike a harshen larabci kana iya kiran wannan aikin bid'a tunda sabon abu ne amma a shari'ar musulunci ba bid'a bane domin ana amfani ne da kalmomin annabi muhammad kafin a ce wannan aikin bid'a ne ko wancan aikin ba bid'a bane haka ne ibnu hajar ya kalla a cikin fathul bari shi ma mujallal 13 shafi 254 yana cewa at-ta'rifu ash-shar'i lil bid'a wato ta'rif fasara na shari'a da ake ma bid'a shine la'akari da waɗannan quyudu as-salasa al-mutaqaddima kaidi guda uku da suka zo a cikin hadisin annabi muhammad ya zamanto aikin kirkiro shi a kai na biyu ya zamanto aikin an jingina shi da addini an ce yinsa addini ne sannan na uku ya zamanto aikin ba shi da wata hujja daga cikin hujjojin da addini ya dogara da su waɗanda abubuwa uku sun taho cikin hadisan annabi muhammad ka duba kawa'idu ma'rifatil bid'a wani littafi da ke magana a kan bid'a kawa'idu ma'rifatil bid'a sharhi na 18 muhammad ibn salih al-husaini yace akwai abubuwa guda shida da malamai suke dubawa duk sa'ilin da mutum yayi wani aiki na farko an ta kuna al-ibadatu muwafaqan lish-shari'a bi sababiha ana duba sababin aikin idan ka aikata wani aiki sai a dubi sababin aikin wannan aiki ya dace da shari'ar musulunci fa ayyu ihsani yata'abbadu Allah bi ibadatin mabniyya ala sababin lam yathbut bish-shar'i ya zamanto kana yin wata ibada wannan ibada kuwa ba a gina ta akan wani sababi da ya tabbata a shari'a ba to ya zo kenan daidai da abin da manzon Allah yake cewa laysa alaihi amruna kenan aikin bayi da sababi da hadisin annabi muhammad don haka fa hiya ibadatun mardudatun alaihi wannan ibada za a maida mutum laysa alaiha amrullah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam babu umarnin Allah akan aikin babu umarnin manzon Allah akan aikin duk wani aiki matukar aikin an ce addini ne ka dubi sababin sa me ne sababin aikin idan ya zama to sababin aikin ba a gina shi akan qala Allah qala rasulullahi ba to tabbas wannan aikin bid'a ne waye yace bid'a ne annabi muhammad da kansa man amila amalan laysa alaihi amruna wace da damar ya bada umarni a cikin musulunci daga Allah sai manzon Allah ya zama babu hujjar aya babu hujjar hadisin manzon Allah fa huwa radd in ji annabi muhammad bi ma'ana fa hiya ibadatun mardudatun ala sahibiha nabiyu an takuna al ibadatu muwafaqa li shari'a fi jinsiha idan kai wani aiki sai a dubi nau'in aiki irin aiki ya dace da shari'a sai ibn salih al-uthaymin ya bada misali yace mislu ayy bakr ihsan bi faras kamar kai ne aka ce yau rana ce ta babban sallah rana sallar layya sai ka je ka sayo doki sai ka yanka kai layya na kai layya ko ba haka ba layya ita ce a yanka dabba amma jinsin dabban da ka yanka ba jinsin dabban da shari'a ta ce a yanka ba ne kar ke na kasashen jinsi ana gane bid'a kala bi zalika mukhalifan li shari'a bi jinsiha don haka kenan ya saba ma shari'ar musulunci ya anna qafiya la takun illa min bahimatil an'am saboda a ka'idar musulunci ba halayya sai da dabbobin ni'ima, inji Al-Usaymin yake cewa in ma raƙumai ko a samu al-baqaru wal-ghanam ko shanu ko awakai, amma kai sai ka ɗauko doki ka yanka. Ba cewa kayi laifi da kai ka doki, amma cewa kayi layya, to jinsin dabban da kai layyan da ita bai dace da jinsin dabbobin da shari'a ta zo da shi ba, saboda haka wannan aikin na da bid'a ne. Na uku, sannan a dubi yawan aikin. Ya ce an takuna ibadatu muwafaqa li shari'ati qadariha. Law anna ahadan min an-nas qala, kowa ya sani cewa ana sallar azhar raka'a hudu ne. Sai wani mutum ya ce shi ina yi sallar zuhur sittan, zai sallar azhar raka'a shida. Kaga dai sallar yayi ta daidai lokaci, sannan kuma sallar ta azhar sallar ibada ce ga Allah, amma da ya tashi yin sallar sai ya yi adadin fiye da yadda manzon Allah ya zo da shi. Fa hal hadhihi al-ibadatu taqulu muwafaqa li shari'a, shin sallar ta dace da shari'ar musulunci kalla? Me yasa? Li'annaha ghayru muwafaqa li hadhihi al-qadari, saboda adadin raka'o'in da ya kawo cikin sallar azhar ba su dace da adadin raka'o'i da ya zo a hadisan Annabi Muhammad ba. Ya sake bada misali ya ce walau anna ahadan minan nasi qala, da a ce mutum bayan an gama sallar farilla, bima'ana dubura salatin maktuba, an gama sallar farilla sai ya ce subhanallah, alhamdulillah, allahu akbar, amma zikirin nan da ya yi sai ya yi shi 35 marra, sau 35, kowane ɗaya ya yi 35. Yadda hadisi ya zo da shi ko 33 ne, aiko, to shi ya ƙara ma guda biyu saboda ya samu lada. Fa hal yasihhu bidhalika, shin wannan zikiri da ya yi zai samu lada? Fa jawabu annana naqulu in kasabta ta'abbuda lillah, malam ya ce to mu abin da muke cewa in kana nufin bautan Allah ne, ibada ce ka yi, don haka ka yi zikiri 35. Idan nufin ka shi ne ka bauta ma Allah, ka yi zikirin Allah, fa anta muhsin, to ka yi kuskure. Wa in kasabta ziyada, in kuwa da gangan ka yi, ka yi ne saboda ka samu lada da yawa, saboda haka sai ka yi kari alama shari'ar rasul, ka yi kari akan abin da shi annabi ya ce a yi, manzo Allah ya ce 33, yanzu bari ka yi kari. Walakin laka ta'taqidu anna al-mashru'a 33, na'am ka sani, ba shakka abin da aka ce a yi shi ne 33, sai ka yi kari. To lokacin da kai ƙarin nan sai a ce kayi bid'a, saboda ka shigo da abin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bai shigo da shi ba. Shi ko Annabi yadda ya bayani, idan an yi sallah ga adadin zikiri da za a yi, ma Allah ya kasa kamar kashi hudu, ko dai kayi 33 ko 25 ko kayi 10 ko kashi uku kai, sai ya zama kai kayi kari a kai. Ya kawo matsala ta hudu, ita ce kaifiya, yadda ka gabatar da aikin nan ma sai an duba yadda ka gabatar da aikin ya dace da shari'ar musulunci. Law anna al-insana fa'ala al-ibadata bi jinsiha wa qadariha wa sabriha, haka samu kayi wata ibada jinsin ibada yayi daidai, adadin abin da kai din ya zama daidai da sunna, sababin ibada ya zama to ya dace da sunna, lakin khalaqa ash-shar'a fi kaifiyatiha, sai dai lokacin da ya tashi yin ibadan siffar yadda ya gabatar da ibadan sai ya saba ma shari'a, fa la yasihhu bidhalika, don haka ibada ba ta inganta ba. Misalin sa yace rajulun hadatha hadath al-asghar, mutum ne da can yana da alwala amma sai ya yi hutu, kaga in aka zo za a yi sallah ai dole zai sake alwala, amma da ya tashi yin alwala za a yi sallah zai yi alwala, kaga alwalar da zai yi ta dace da sunnar Annabi Muhammad. Ayi alwala kafin ayi sallar shari'a ta zo da yin haka, don haka ita kanta alwala ibada ce, yayi ta kuma a lokacin da ya dace, saboda wanda ya yi bawali kafin ya yi alwala, kafin ya yi sallah sai ya sace alwala. To amma da ya tashi alwala, lakin ko ga sallar rijilai da awwalan, da ya tashi alwala sai ya fara wanke kafa, ya fara wanke kafarsa ta dama, ya wanke ta hagu, thumma masaha bi ra'sihi, sai ya shafa kansa, ya shafa kunne kai, sannan sai ya shafa kai, sun maga sallar dai sai ya wanke hannuwansa, sun maga sallar wajahu, sannan sai ya wanke fuska, bayan ya wanke fuska sannan ya zo ya shaki ruwa, sannan ya kurkure baki sai ya wanke hannu, sai ya tashi kaga ya dauko abin daga karshe dawo farko ba hago kenan فهل يصح وضوءه على الولاء بتاع انجلتا؟ الولاء بتاع انجلتا وليسا لأنه خالف الشرعة القيئية سبب يرده الولاء يا ساقع مشريع المسلمين نبي سيني أنا دوب لوقة إبادة أن تكون الإبادة موافقة لشريعة في زمانها مثل أن يصوم الإنسان رمضان من وضع ربيع الأول هو daka ce wata ya tsaya sai ya kama azumin wata Ramadan sai ce shi zai azumin sa tun daga wannan wata saboda yin Ramadan ya zo ya samu ya huta don haka ya canza ma azumi wata ana azumi a watan Ramadan sai ya ce zai yi fi Shawwal a fi Sha'ban au fi Shawwal au ayi salli dhuhra salla zawal ko kuma ya ce zai yi sallar zuhr tun karfe 10 na safiya kaga ranar ta huta أو بعد أن يصير بيض كل شيء مثله أو كو يتي زي صلى العصر على لوك صلى الظهر ولهذا نقول إذا ترك الإنسان الصلاة عمدا يتي كما يد ما لم يشكي شيوا إذا كي صلى لوك شيء تبيبا صلى كما سيئن تبقو كو كوا kaitan kai ibada a wani lokaci sabani wanda aka samu kamar yadda muka ba da misali da azumin Ramadan malamai sun ce ibadar bata inganta ba shine Ibn Salih al-Uthaymeen yake cewa don haka yasa muke cewa idza taraka al-insanu salata 'amdan idan mutum ya bar sallah har lokacin da ya fita da gangan hatta kharaja waqtuha bidun uzrin babu wani uzuri fa inna salatahu la tuqbal minhu ba za a karɓi wannan sallar ba ko da ya yi ta ya ce a talon sallar al-umara da zai yi azahar din nan sau dubu Allah ba zai karɓa ba me yasa saboda Allah ya shar'anta sallah ya kuma kayyade ma kowace sallah lokacin da inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta ita sallah tana da lokaci to Allah ya kayyade lokacin sallar azahar yana zaune da gangan lokaci ya wuce bai sallar azahar din nan ba rana ta fadi Muhammad bin Salih al-Uthaymeen yace to babu hujjar cewa zai rama wannan sallah wanda ya batta da gangan yace wallahi sallah al-umara ko to dubu yayi Allah bai karba ba me yasa saboda ya canza ma azahar muhalli an ce yayi azahar idan rana ta huta sai ya ce yana da uzuri yana da damuwa ayyuka sun masa yawa ba zai azahar din ba ai akwai lokaci zai rama gobe ko jibi shikenan washe gari sai yace bari yayi azahar a wani lokaci shin yayi sallah a lokacin da shari'a ta ce ayi kaga bai yi ba don haka wannan sallar da yayi ka aje ta abadi na bid'a saboda annabi yace man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun duk wanda yake kiro abin da babu asalin sa a musulunci to wanda ake ana mayar masa da za a tambaye ka ina hujja wanda ya bar sallah da gangan ya rama wallahi ake ya same ta sai dai ka dinga kane kane kai a littafin fiqhu ai an ce kaza amma dai ba za ka dauko nassin hadisi ko nassi na ayar alqur'ani cewa wannan mutumin Allah ya ce ya rama ba da gangan ya bari lokacin sallah ya wuce sannan ya dauki lokacin nan ya canza ma sallar azhar yayi kuma Allah ya karba wannan babu hujja akai in ji Muhammad bin Salih al-Uthaymeen magana da yake yi magana ce wanda da dama malamai sun kaji kanta duk da shike an samu sabanin fahimta akwai wanda suke gani ko na da gangan mutum ya bar sallah yana da damar ya rama wannan magana da muke bata shafi wanda ya bar sallah a halin mantuwa ba da wanda bacci ya dauke shi har ya makara wannan duka ittifaqa ne malama sunna sun ce za ku rama mutum ne ya bar sallah da gangan har lokacin da ya fita wannan shi da ake sabanin fahimta a kansa cewa shi zai iya rama sallah ko kuwa ya kawo hadisin nan na Aisha yayi amfani da shi ya ce wa dalilu zalika hadisu Aisha me yasa muka ce in ka bar sallah da gangan ba za ka rama ta ba saboda hadisin Aisha man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad Allah shi kare mu na shida inda ake gane bid'a shine makalul amal wurin aiki wurin da ake aiki idan ka canza ma aiki wuri to nan ma aikin nan ya zama bid'a sai ya bada misali da aikin haji yace falau anna insanan waqafa fi yawmi arafa bi muzdalifa ranar tsayuwar arfa jama'a sun tafi arfa sun tsaya shi sai ya tafi muzdalifa ya tsayuwar shi yace tunda bai tsayawa ake a fili nan ma fili ne to shari'a ta ayyana gurin da ake tsayawa shine arfa shi kuma ya tawo muzdalifa lan yasahu kofu kaga tsayuwar da yayi a nan muzdalifa tsayuwar banza ce me yasa li annahu qudima muwafaqatu li ibadati li shari'i shi makaliha wannan ibadar da yayi ba ta mu ta dace da muhallin ta ba muhallin tsayuwar arfa shine filin arfa shi kuma sai ya tafi tsayuwa a muzdalifa don haka ba zai samu lada ba yace wallahi waka zalika ala qadirin misal sai yace haka nan misali law anna insanan ita kafa fi manzilihi kamar misali a cikin wannan azumi ko ko haka nan kawai mutum yace zai yi itikafi amma itikafin nan ba zai yi a cikin gidansa a gidansa zai yi itikafi ana itikafi a gida ne itikafi yana da mahalli mahallinsa shine masallaci li'anna makan al-itikaf huwa al-masjid to hatta matar aure inda za ta ce za ta yi itikafi a ɗakin ta itikafi ta bai inganta ba saboda hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun nuna cewa da maza da mata duk wanda zai yi itikafi to ba sai ya je masallaci fa hadhihi sittatu awsafin la tatahaqqaqu almutaba'a illa bi istima'iha fil ibada waɗannan siffofi guda shida su ake la'akari da su a ce aiki ya dace da sunna ko aiki ya saba ma sunna na farko sababin aiki na biyu jinsin aiki na uku yawan aiki na hudu siffar aiki na biyar lokacin aiki na shida shine wurin aiki idan ka canza ɗaya cikin shidan nan aikin ka ya zama bid'a ya saba ma sunnar annabi Muhammad yana da kyau mu gane wallahi da dama mutane suna ganin bid'a abu ne mai sauki wallahi bid'a al'amarin ta yana da girma saboda hadisi da dama da suka yi magana a garin ta misalin su shine hadisi kamar guda biyu na ɗaya yana cikin silsilatu sahiha mujallal na shafi na 154 annabi Muhammad yace inna Allah tajaza tawbata an sahibi kulli bid'a duk wani mai bid'a to Allah ya tsare tubarsa sai ranar da ya bar bid'a kenan neman gafara da kake ga Allah aikin banza ne sai ranar da ka bar bid'a wannan rana ne Allah tabaraka wataala zai karbi neman gafararsa da kake ya karbi tubanka subhanallah wannan hadisin ko wallahi ya inganta daga annabi Muhammad wanda duk yake bid'a Allah ya tsare masa hanyar tuba ya tsare mai tuba sai faralar da ya bar bid'an nan daga wannan lokaci yake samun gafarar Allah na biyu shine hadisin da annabi ke siffanta al-khawarij yana cewa yamruquna min ad-dini kama yamruqu as-sahmu min ar-ramya thumma la ya'uduna fihi hatta ya'uda as-sahmu ila fawqihi al-khawarij sune yan bid'a farko da aka yi a tarihin musulunci sun bayyana a zamanin sayyidina ali Allah shi kara masa yarda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin su yake cewa suna rabuwa da addini kamar yadda kibiya ke rabuwa da jikin baka saurin rabuwar su da addini yana kamar yadda kibiya ke tafiya idan an sa jikin baka an ja haddada sannan annabi ya ce ba su dawo ma addinin nan hatta ya kuda sahabu ila fauki sai fa in kibiya maimakon a harba shi ya kai misali sai ya zama to kibiyar nan zai iya dawowa kamar yadda aka harba shi yadda kake harba kibiya a ce zai za ka yi zai kuma dawo maka ya dawo jikin bakan ka kaga abu ne mara yiwuwa kenan yana fassara wata hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya tsare tuba wato duk mutumin da ya shiga bid'a to fitarsa yana da wuya sai rahmar Allah Allah shi mana kariya wannan hadisin malamai sun yi amfani da sun dogara da su waɗannan hadisai guda biyu da hadisin da ke bayanin cewa Allah ya tsare tuba ga ɗan bid'a sai ranar da ya barta da hadisin da Annabi ke cewa wato ƴan bid'a suna saurin rabuwa da addini kamar yadda kibiya ke tafiya yake rabuwa da baka malamai suna cewa waɗannan hadisai suna nuna tsananin tsawatar wanda Annabi ya yi wa musulmai game da hadarin da ke tattare da bid'a to amma shin wannan yana nuna cewa ɗan bid'a ba zai tuba ba ba haka ba ne ire-iren waɗannan hadisai malaman sunna a aqida ta ahlus sunna ba a tawilo su yanda aka je su haka nan ake barin su domin hadisai ne da suke magana akan al-mashi'a hukunci na Allah, babu wanda zai ce maka ga hukuncin da Allah ya kara ma wani ɗan adam, Allah dai ya bar wa kanka sani. Wato kaddara, al-qada'u wal qadar sirri ne na Allah, yake sayyidina Ali, babu wani ɗan adam da ya sani. Kamar ne yadda manzon Allah ya faɗa cikin hadisin da ya gabata, duk wani ɗan adam Allah ya riga ya rubuta makomarsa, wani an rubuta ɗan wuta ne Allah ka sa ba mu bane, wani an riga an rubuta ɗan aljanna, babu kuma wanda ya sani sai shi Allah ɗin. To irin wannan ilimin sirri ne na Allah, kar ka shiga, in ka shiga ƙarshenka ba za ka fita lafiya ba. Yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam har ma yake karanta ayoyin suratul layl, wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fa sanuyassiruhu lil usra. Ko yadda Allah ke cewa falamma zagu azaga Allahu qulubahum, suratul saffi. Abin da ma'anar hadisin yake nunawa shine su yan bid'a kashi biyu ne, yadda malaman sunna suke magana akan waɗannan hadisai da suke nuna dawatarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yana nuna cewa ‘yan bid'a kashi biyu ne, akwai wanda ke yin bid'a da gangan, ya riga ya san abin da yake aikatawa bid'a ne, yana kuma cikin bid'an nan ya ki bari. To wannan yake dacewa da hadisin da ya gabata, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yana tsare shiryuwa ga wannan mutumin, kamar yadda ayar Al-Qur'ani ta nuna wallazina hadda zadahum hudan wa atahum taqwahum, wanda ke kokarin bin shari'a Allah zai ba shi shari'a, wanda kuwa yake kokarin bin mata akasin fasara wannan aya shi ne Allah zai sauke masa hanyar mata. Abin nufi wanda yake bid'a halin rashin sani idan ya gane kuskurensa yana tuba. Amma wanda yake bid'a da gangan, ya san bid'a yake ya ki bari, to malamai suka ce wannan hadisin a kansa yake magana, zai yi wuya wannan mutumin ya tuba. Don haka ka duba majmu'u fatawa mujalla na 11 shafi na 684, irin bayanin da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake. Sheikhul Islam yake qala fa'ifatun min as-salaf minhum as-sawri, malaman tabi'ai da yawa magabata sun yi maganganu akan wannan hadisin akan hadarin bid'a. Daga cikin su akwai Sufyan as-Sawri, yana cikin tabi'ai, sai yace al-bid'atu ahabbu ila iblis min al-ma'siyah, shi shaitan da za ka yi zina ko ka sha giya ko ka yi kisan kai da sauransu, wannan abubuwan duk da sauki ba ka burge shi ba, kamar a ce ka yi bid'a. In ji wannan malamin ya ce shaitan ya fi son ya ga an yi bid'a a kan an saba ma Allah. Me ya sa? Ya annan masiya ya tabu min ha, saboda idan mutum yana saban Allah gaba yakan tuba, akan samu mazinaci ya bari, mashayin giya ya bari, wanda ya kashe wani a samu ya yi nadama, ya yi kafara, ya nemi gafarar Allah, kuma Allah ya ji masa. Wal bid'atu la yutabu minha, amma bid'a ba a tuba. In dai aka yi bid'a da gangan, to ba za a tuba, saboda wancan magana da Annabi Allah yana tsare tuba ga mai bid'a, saboda babu makiyin Annabi Muhammad irin ɗan bid'a. Annabi ya kawo addininsa cike, shi mai bid'a sai yana ƙoƙarin ya gurɓata addinin, in ma ya nuna Annabi ya gaza, bari ya yi ƙari, ko ya nuna cewa Annabi ya kawo da yawa, bari ya yi rage. Saboda haka babu makiyi ga manzon Allah irin mai bid'a, sannan babu masoyi ga shaitan irin ɗan bid'a. Saboda wannan ita ce hanya mafi sauƙi na kashe addini. Ka duba majmu'u fatawa, maganar tabi'ai shi ne ya kawo misali da al-Imam Thawri, domin wancan hadisi ɗin shi ne Sheikhul Islam yake wa hada ma'ana ma ruwiya an fa'ifatin, wannan ita ce ma'anar hadisin da aka ruwaito annahum qalu, suna cewa Annabi ya ce inna Allah qad jazza tauba ala kulli sahibi bid'a, Allah ya tsare tuba ga duk wani mai yin bid'a. Bi ma'ana ma'anar maganar ita ce annahu la yatubu minha, mai yin bid'a da gangan bai tuba ya batta, li'annahu yahsibu annahu ala hudan, saboda shi a kowane yaushe gari yake yana kan shari'a. Walau taba, Sheikhul Islam ya ce amma da zai tuba din da taba alaihi, da Allah zai yafe masa, kamar ya tuba alal kafir, kamar da Allah ke yafe ma kafiri, tunda kafiri kansa yakan tuba, ai ko kafiri wanda bai taɓa ma shiga musulunci ba yakan tuba, akan samu ya tuba ya zama musulmi. Sai ce to haka na dan bid'a, wa man qala innahu la yaqbalu tawbata muftadin mutlaqan faqad ghalaba ghalatan munkara, wanda ya ce wancan hadisi yana nuna cewa dan bid'a bai tuba har ya mutu, a'a wannan kuskure ne, ba abin da manzon Allah yake nufi ba kenan. Wanda ke bid'a da gangan yana da wuyan tuba. tuba abin da manzon Allah yake nufi kenan domin hatta kafiri akan samu ya tuba wala fa ma'lumun an katiran mimman kana ala bid'ati fa bayyana lahu dalalaha wa taba Allahu alayhi minha daga baya akan samu dan bid'a ya gane cewa bid'o'i ne ke aikatawa kuma har Allah ya ce maka wa ha'ulai la yusihimu Allah babu wanda ya san adadin su sai Allah inji Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah وكفما وكشف لم يشرب قلبه البدع ما اقي كشي نبيه ودن دبيع بدا شيغا زوجي يسوع بعد كان سكي با ويقول ودن يمكنه الرجوع الى الحق والتوبه من الباطل لذلك ان يوازي الله يكتب لك شيء كذا يا رب بدي على تاكي سوى ذا ما بعد كان يشي با amma wanda ya riki bid'a a matsayin addini ya tasarrafu bima amlaku alayhi hawa wannan mutum yana da wuya ya tuba duba majmu'u fatawa mujallal 18 shafi na 187 sai yace in ka duba nassosin alqur'ani da hadisan annabi muhammad za ka samu ayoyi da dama da hadisai da yawa annabi yana nuna cewa babu zulubin da mutum zai yi ya nemi gafarar allah allah zai gafarta masa ba مثال سورة المائدة فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم وند يتوب بايا يا ظالمتي يا جار أيكسا الله مدوكي زيك التوبة زي يا جبسا سنكما سورة طه الله يتي وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى نيني يوم غفر لي إن شاء الله ga wanda ya tuba yayi imani yayi aikin kwarai sannan ya bi shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai yaje ma ga kuma ayoyin da Allah ke cewa wal ladina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa adhaba yudhaf lahu al-'adhabu yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا فإذا كانت التوبة مقبولة لمن أشرك وارتكب كبائر الذنوب العملية فإنها تقبل ممن ابتدع حتى ولو خرج ببدعته عن الإسلام إذا يزم الله إلى كرب التوبة الكافر matashi zai zo daga baya ya musulunta Allah ya gafarta masa to yaya Allah bai gafarta mu mutum da dama can musulmi ne ba sannan ya dinga ayyuka na barna kai ko da bid'at sa ta kai ga yadda yake musulunci in daga baya ya nemi gafarar Allah Allah zai gafarta masa qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim asrafu ala anfusihim Allah bai ayyana irin zulubin da mutum yayi ba duk wata barna da kai Allah yace kuma bai kira masu imani ba Allah ya kira bayinsa gaba daya musulmai da kafirai qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim ya ku bayina wadanda suka yi rayukan su barna la taqnatu min rahmatillah kar ku kaiba tamal rahmat Allah illa Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah yana gafarta zunubai baki daya don haka komai girman zunubin ka in kai nadama aka samu ka cika sharuɗar tuba Allah zai gafarta maka ka duba kafirai da suka yaki annabi Muhammad sun yi yaki da manzon Allah sun kashe mai sahabbai sun kashe mai babba sun kashe mai dan uwa Allah yake fa idan salaka al-ashhurul hurum fakul mushrikeen haythu wajadtumuhum wakhuduhum wahsuruhum wa'udu lahum kulla marsad amma sai ce fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa khallu sabilahum inna allaha ghafurur rahim an ce kafiran da idan ku hadu da su to da idan ku hadu da su ku hada musu da yaki amma Allah yake to daga baya idan sun tuba sun ba da zakka ku ta hanyar su Allah zai gafarta musu zunubin su kana maganar hatta kiristoci da yahudawa wanda sai yana su kafirci laqad kafara alladhina qalu inna allaha salisu salata wa ma min ilahin illa ilahun wahid wa in lam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladhina kafaru minhum adhabun alim a gaba mai Allah yace afala yatubuna ila allahi wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim kana kiristoci kenan ba sun ce Allah ɗaya uku ne. Allah ya ce wa in lam yantahu an musu far faɗin wannan magana ba la yamassanna alladhina kafaru minhum azabun alim. Lallai akwai wata azaba mai raɗaɗi wanda za ta shafi waɗanda suka kafirce cikin su. Bayan Allah ya faɗi haka can gaba sai ya ce afala yatubuna ila Allah, ba za su tuba ga Allah ba, wa yastaghfiruna, ko su nemi gafarar Allah. Wallahu ghafurur rahim, Allah ne yawan gafara, dai Allah mai jin ƙai. Ashe hatta Kirista in ya tuba Allah zai gafarta masa. To bari kuma wanda ke musulmi ne yayi bid'a. فإذا كانت التوبة مفتوحة للكافر والمشرك ومقبولة منهما فكيف بالمسلم المبتدع؟ wanda yana kafiri ne mushriki, Allah ya ce zai karbi tubar sa. Bari dan bidiya in ya tuba Allah zai gafarta masa. Annabi Muhammad cikin hadisin da yake sahihu Muslim yace man taba qabla tulu'i shamsi min maghribiha taba Allahu alaihi, duk wanda ya tuba kafin rana ta bullo ta yamma Allah zai gafarta masa, zai karbi tuban shi. Yana sahihu Muslim kitab az-zikr wa ad-du'a. Dai da Allah yake cewa inna Allah yaqbalu tawbatal 'abdi ma lam yughayyir, Allah yana karɓar tuban bawa numfashinsa bai iso makoshi ba, bai kai ga shakuwa ba, shakuwar mutuwa. In mutum ya kai ga wannan hali to Allah bai karɓar tubarsa. Hadisi yana cikin Sunan Tirmidhi kitabu da'wa, da kuma hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbihi hadisul qudusi, inda Allah ke cewa ya ibadi innakum tuqtiruna bil-layli wan-nahari wa ana aghfiru dhunuba jami'a, kuna laifi ba dare ba rana, ni kuwa ina na ina da gafarta zunubai baki ɗaya insha Allah. Ku yi ta saba ne ni kuma in ta muku gafara. Abin da ake bukata a samu nadama a zuciyarka, sannan kuma ka nemi gafarar Allah tabaraka wa ta'ala din. Don haka tabbas malaman suna abin da suke cewa hadisin nan baya nuna cewa dan bid'a bai tuba. Hadisin yana nuna tsawatarwa ne game da hadarin bid'a. Sannan mutumin da ya kai ga yin bid'a da gangan da tuba ka tana da wuya. Amma hakika an samu waɗanda suka tuba yan bid'a ne. Babu yan bid'a kamar Al-Khawarij waɗanda Annabi da kansa ya ba da labarinsu kafin zamaninsu ya zo. Manzo Allah yake ce masa sahabbai za su fito, kun yi wallahi sai fito zamanin Sayyidina Ali. A ce an samu mutumin da zai dubi Sayyidina Ali ya ce masa kafiri. Sayyidina Ali, la hawla wala quwwata illa billah, sahabin manzon Allah, sarkin manzon Allah, ɗan uwan manzon Allah, wanda ya fara musulunta a gidan manzon Allah, a ce an dube shi an ce masa kafiri, ka sani ba ta shelar. Sayyidina Ali ya dinga fama da su. Aka shirya muqabala, ya tura musu Abdullahi bin Abbas. Abdullahi bin Abbas lokacin da ya yi muqabala da Al-Khawarij ɗin nan, wallahi to sahabi manzon Allah cikin sahabbai ma babu mai ilimin Abdullahi dan Abbas. Wannan abu ne da nanne sanin Al-Qur'ani, saboda sau biyu Annabi ke masa addu'a Allah ya bashi fahimtar Al-Qur'ani. Da aka yi muqabala ana tashi mutum 4000 suka tuba suka bar aqida ta Al-Kharijiyya. Mutum 4000 take suka tuba ranar da Abdullahi bin Abbas ya yi muqabala da su. Don haka wannan yake gwada maka ashe inda duk bid'ar mutum ta kai ga muni. Idan dai akwai alamar shari'a a zuciyarsa Allah zai shirya da shi. Wallazina hadaw zadahum hudan wa ataahum taqwahum, wallazina min shari'a Allah zai bashi shari'a. Allah madaukaki ya kara mana shari'a. Wannan bayani kashi na farko kenan. Insha Allah kuma ko ne zuwa za mu yi bayani kashi na biyu kafin mu shiga hadisi na gaba. Akwai tambayoyi cewa akwai bid'a mukaffara da bid'a mufassaka. Wato bid'a da ke sa mutum ya kafirce da bid'a da mutum ya take sa mutum ya zama fasiki. Muna son a yi bayani, shi yasa nace maka ita wannan wato shi wannan bayani da muka yi kashi biyu ne. Bayani na farko kenan yau, sannan bayani na biyu na tafi insha Allah mako mai zuwa. In ka ɗan yi hakuri za ka ji amsar wannan tambaya. Yaya za mu gane yadda wasu suke kirkiro abubuwa amma suna yin tawili da wasu ayoyin Al-Qur'ani ko hadisi? A daga saurarawa mu zama karatun, idan ba mu faɗa ba sai a maimaita wannan tambaya. Allah shi kara wa malam tare da mu fahimtar fahimta. Tambaya ta ita ce ko wannan kutubatul haja muqaddamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wa no ba sunan shi salaba ba bimad bimadu bin salaba bimadu badun mimun alifun dalun bimadu bin salaba shi ne sunan shi to idan ita ce ko akwai wanda kafi wannan daraja akwai hukumatul haja ke wannan daraja hukumatul haja ta zo da riwayoyi da dama kuma a samu littafin da Muhammad Nasiruddin al-Albani ya rubuta a ranar da ake kira sa hukumatul haja za a ga riwayoyin gaba daya amma dai in an ce hukumatul haja ba wai ana nuna cewa akwai wani nau'i daban da wani ba ana nuna da riwayoyin da suka zo din za ka samu wani akwai kari wani kuma akwai rage to shine sai aka hada su wuri guda ake yin su a siffa daya don haka ita hukumatul haja guda ɗaya ce ko kuma ban fahimci tambayar ba ina da suke da tambayoyi mai salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت
malamai sun ce ya kamata mutum ya yi ta yana bayyana muryarsa baya daga murya baya boye haka sallolin annabi sallallahu alaihi wasallam na dare suke saboda al-mawqu'atu fihi al-muwassara a juz'u na 46 sai ne wannan tambaya ke cewa malamin tambaya ta yi tace game da sallar tarawihi bayan na yi sallar tarawihi da iyalina sai na ji ana sallar tahajjud sai zan iya fitowa in je in samu wannan sallar ta tahajjud ko koya a dai annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba yin nafila fiye da raka'a 11 a dare ba a rabar duniya mafi dacewa shine kada musulmi nafila su ta wuce raka'a 11 a dare da duba fatawar kubra mujallal na farko shafi na 195 da fatul bari a mujallal na 4 shafi na 54 tambaya ta gaba sai wannan yake cewa malami ne bana din malami sallah 5 din nan nayi ne domin mummuna aqidarsa to shin zan iya bin sallar dawa da mala sallar jana'iba ina kamar mu kamata mu tambaye shi ba shi ne zama tambaya baya bin malami salawatul khamsi saboda mummunar aqida yanzu ya ce bin shi sallar janaza ai mu ne zamu tambaye shi mai hana ka bin shi wannan sallah idan abin ya hana ka bin shi wannan sallah ya tabbata gare ka to wannan abin ko yana hana ka bin shi sallar janaza kada ka tambaya ta gaba sai kaga bai ke cewa malami shi ya halasta musulmi su gayyaci kirista majinin ya gina musu masallaci bai kamata kafiri ya yi aikin ginin masallaci ba yana cikin fatawar majalisa da'ima mujallal na 6 shafin 268 tambaya ta gaba sai wannan ke cewa tambaya ta yi ta ce don Allah mutum ne yana aikin albashi sai kuma lokacin fidda kai ya zo kafin ya sayo abin da zai yi fidda kan sai wani bawa Allah ya bashi buhun masara to zai iya fidda kai da wannan masaran ko kuwa sai ya jira ya aishi albashin shi sannan ya sayo a kasuwa ya fita
sai tunda an bashi mallakar sa ne da wancan da zai samu na albashin sa da wannan duka mallakar sa tunda ya zama mallakar sa yana iya fitarwa daga jiki
sai wannan yake cewa tambaya ta malam game da wannan hadisi ya ingance shi ana bi Abdurrahman عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك وينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمة بكتب رزقه وأجله وأمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا الذراع فيسبق عليه كتاب ويعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا الذراع فيسبق عليه الكتاب ويعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم ما لم ينن ينجز ولا حديث
رواه البخاري ومسلم حديث يا انجاز كانت تنبيه كيوان
سيكون بيسي
mutan bai sa daga bai kuca shi malam gaskiya ne gaskiya ne idan mutum ya samu sujada biyu a sallah amma bai samu ruku'i ba ya samu raka'a
to mutum inganci shine wanda ya samu ruku'i ya samu raka'a idan ka samu lifa yana ruku'u kafin ya daga a sallah ka samu wannan raka'a wannan shafi inganci a duba irwawul galil juz'i na 2563
sai wannan yake tambaya cewa malam don Allah kai mini bayani ni ne nake fama da rashin lafiya a cikin watan azumi bara sai Allah da ikonsa ya sa na samu juna biyu sai gashi a cikin azumi na haihu don Allah kai mini bayani shin ranko zan yi ko kuma cewa zan yi malam
wanda rashin lafiya ya sa ya bar azumi zai rama wannan azumi yana cikin almasu'a mujallar na uku shafi 223 tambaya ta gaba
sai take cewa malam don Allah ai mini cikakken bayani wanda mai adabul mufrad ya kawo hujja cewa da imamu cewa ana iya taron suna
ban fahimci wannan magana ta shiga da imamu ko imamu karanta tambaya ta gaba
sai ne wanda yake cewa da fatan malam ya sha ruwa lafiya mutum da yake makaranta shi dan makaranta ne ko makarantar nan ba tare da ya samu aiki ba wato yana barin wurin aiki daga baya sai ya samu aiki yana barin wurin aiki yana tafiya makaranta menene matsayin aikin sa da kuma makarantar da yake zuwa bayan yana ansa albashi
idan da sanin hukuma daidai ne in babu sanin ta ba daidai yake ba yana cin ina haƙinci yana cin haramun